sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 6 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da nake tafa da shi, ga kanin labarai.
Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray dake arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. A Amurka kuwa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa yayin da kasar ke fuskantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran ta yi taron ƴan uwa da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinke. A China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar ta coronavirus.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kwamitin majalisar nakasassu na Ghana yayi kira da hukumar zaben kasar da tabbatar an ba membobin ta goyen baya da kulawa a rumfunan zabe a gobe. Sannan kuma za mu kawo muku zauren taron VOA da muryar Amurka ta saba gudanarwa inda a wannan karin ta yi wa taron taki da kalubalen tsaro a arewacin Najeriya. Sannan za kuma ku ji cewar wani sabon tsarin karɓar kuɗaɗen kasashen waje da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi zai taimaka wajen ɗaga darajar naira. Madina Ɗahiru mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Yakin da aka kwashe wata guda ana yi a yankin Tigray dake arewacin kasar Habasha ya kawo cikas sosai a kokarin yaki da cutar coronavirus. Daya daga cikin munanan annobar da Afirka ta taba gani yayin da yakin ya sa mutane kusan miliyan 1 yin gudun hijira. Lamarin kuma ya kawo cikas sosai a ayyukan jin kai. Dabban mutane da ke gujewa fadan da ake yi tsakanin dakarun Tigray da Habasha suka tsallaka zuwa makwabciyar kasar Sudan inda nan ma ake samun karuwar yaduwar cutar coronavirus sosai a fadin kasar. Sama da ƴan gudun hijira 45,000 da suka tsere wa rikicin Tigray yanzu suke tsugunna a wasu sassan Sudan inda suke zama a wasu sansanoni da ba a gujin cutar coronavirus kuma babu cibiyoyin jinyar cutar. Yayin da ake fuskantar COVID-19, yanayin shiga wasu motocin bus bai da dadi. A cewar wani dan gudun hijira mai suna Hailem, wanda ya ce sama da mutane 60 suka shiga wata mota da ta kwashe su daga Hamdayat da ke yankin iyakar Sudan zuwa sansanonin. Cutar coronavirus na ci gaba da yaduwa a fadin Amurka yayin da kasar ke kusantar lokacin bukukuwan Kirsimeti. Lokacin da ake sa ran ta yi taron ƴan uwa, iyalai da abokai zai ƙara yawan masu kamuwa da cutar kuma asibitoci za su kasance babu masaka tsinke. Galibin yankunan kudanci da cikin jihar California sun sanya sabbin matakai akan masana'antu da wasu ayyuka a jiya Asabar yayin da asibitoci a jihar da tafi yawan jama'a a Amurka ke fuskantar karancin gadajen kwantar da marasa lafiya sosai. Dole ne wuraren sai da abinci su takaita ayyukansu, haka kuma gidajen sinema da wuraren gyaran gashi da sauran wasu masana'antu dole su rufe a yankunan San Diego da Los Angeles da kuma wani bangaren Central Valley. A yau Lahadi wasu garuruwa a yankin San Francisco Bay za su sanya matakan takaita fita. An samu rahoton adadin tarihi na kusan mutane 228,000 da suka kamu da COVID-19 a fadin Amurka a ranar Juma'a, wanda ya zarta na ranar Alhamis wanda ya kai 217,000 a cewar bayanan jami'ar Johns Hopkins. A kasar China kuma hukumomin kasar ke kokarin kaddamar da gagarumin shirin fara bada rigakafin cutar coronavirus. Kamfanin dillancin labaran AP ya bada rahoton cewa gwamnatocin larduna a fadin kasar na yin odar rigakafin na gwaji wanda aka hada a kasar. Duk da cewa jami'an kiwon lafiya ba su faɗa ƙarfin aikin rigakafin ba ko yadda za su tanade shi don al'ummar kasar biliyan 1.4. Kamfanin AP ya ce jami'an lafiyar China sama da miliyan 1 ne suka karɓi rigakafin na gwaji bayan da aka bada umarnin gaggawa na yin amfani da su, amma babu wata alama da ta nuna rigakafin na da wata mummunar illa. A kasar Koriya ta Kudu, ƙarin adadin masu kamuwa da cutar ya sa jami'an kasar sanya sabbin matakan takaita fita a babban birnin Seoul da kewaye. Daga ranar Talata kuma za a rufe wuraren motsa jiki da wasu wuraren, kuma za a haramta taron jama'a da ya wuce mutum 49, haka kuma sai ta yanar gizo kadai za a gudanar da tarukan ibada.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaban kwamitin majalisar nakasassu na kasar Ghana, Yau Ofori Debra, yayi kira ga hukumar zaben kasar da ta tabbatar an ba membobin ta goyen baya da kuma kulawa a rumfar zabe a gobe. Wakilin murya Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, ya aika mana da ƙarin bayani.
Mr. Debra ya ce tattaunawa da hukumar zabe a halin yanzu ya haifar da kyakkyawan sakamako, kuma sun gamsa ayinan da shirye-shirye da aka yi.
Since the beginning of the electoral process, the council together with Ghana Federation of Disability Organization has engaged the electoral commission on a number of occasions to ensure that persons with disability have the right environment to vote on the day of the election. And for that matter, the electoral commission has made a lot of preparations for effective participation of PWDs in the elections. For example,
tunda aka soma shirye-shiryen zaben majalisar tare da hukumar hada kan na kasassun Ghana sun sadu da hukumar zabe sautari don tabbatar da cewa na kasassun sun samu yanayi da yadda ce su jefa kuri'un su a ranar zabe. Hakan haka hukumar zaben ta gabatar da tare shirye-shirye na yadda na kasassun za su shiga cikin shirin zaben kamar kowa. Alal misali, muna da mutane da yawa da na ƙasa iri-iri, duk kuma suna buƙatar labari game da yadda za su bi tsarin zaben. Amma ta masu yi musu bayani sun samu ƙarin haske, sai makafi waɗanda suna da hanyar yin zabe da kansu, kuma hukumar zabe tare da ƙungiyar makafi sun yi musu bayani akan yadda ake amfani da abin da suke kira Catal Panel. Mr. Debra ya yi kiran ɗiyan Ghana su kiyaye zubda jini a ranar zaɓe, kuma kada a musguna ma wani. Ya yi kira ga mutane masu na ƙasa su ɗau matakai yadda bayan kaɗa zaɓensu ba za su faɗa cikin wani hali zai sa su tsaka mai wuya ba.
Appealing to all and sundry, all Ghanaians to ensure that the elections pass on very successfully and without any form of violence. We believe that democracy is about making your choice. So everybody should be given the right of choice. Nobody should intimidate.
Muna roƙon kowa da kowa, duk iyan Ghana, su tabbatar an gudanar da zaɓe cikin nasara ba tare da kowane irin tashin hankali ba. Mu yadda demokaradiyya dai duk maganar yin zaɓin ka ne, don shi a ba kowa ikon yin zaɓi. Kada wani ya musguna ma wani mai jefa ƙuri'a, yadda a ƙarshe za mu samu shaidar zama lafiya a Ghana, kuma haɗin kan ƙasar zai ci gaba. Amma su mambobinmu, muna kira gare su duka da sun kaɗa zaɓinsu su koma gidajensu su yi la'akari yadda ba za su faɗa tsakan mai wuya ba da zaran wani abin bazata ya taso. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, a gaida Ridwan Abbas. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Wakilan Birtaniya da na tarayyar Turai, wato EU, da ke tattaunawa za su gana a Brussels a yau Lahadi a kokarinsu na ƙarshe na cimma yarjejeniyar cinikayya bayan ɓallewar Birtaniyar daga EU kafin ƙarewar wa'adin yarjejeniyar da suka cimma a baya ranar 31 ga watan nan na Disamba. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da shugabar kwamitin tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun yi magana ta waya a jiya Asabar, sun kuma umarci wakilansu da su koma teburin tattaunawa bayan da suka dakata a shekarun jiya Juma'a. A wata sanarwar haɗin gwiwa bayan tattaunawar da suka yi ta waya, Johnson da von der Leyen sun ce babu yiwuwar wata yarjejeniya idan ba a warware takaddama game da wasu batutuwa uku masu sarƙaƙiya ba, wato shugabanci, kasuwancin kifi da sharuɗan gasar cinikayya. Wakilin EU a zaman shawarwarin ballewar Burtaniya daga tarayyar Michael Barnier ya ce tattaunawar da zai yi yau Lahadi da takwaran aikinsa David Frost za ta nuna ko za a iya cimma yarjejeniyar cinikayya ko a'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a muhimmiyar jihar Georgia dake kudu maso gabashin Amurka a jiya Asabar don yakin neman zaɓe tare da 'yan takarar sanatoci biyu na jam'iyyar Republican da za su fafata da abokan adawarsu na jam'iyyar Democrat a zaben fuddugwanin da za a yi a watan Janairu wanda zai tantance jam'iyyar da za ta zama da rinjaye a majalisar dattawan kasar a farkon gwamnatin Joe Biden. Duk da cewa ba a sanar a hukumace ba, Biden tsohon mataimakin shugaban Amurka shine ya lashe zaben jihar Georgia da kasa da kuri'u 12 cikin miliyan 5 da aka kada. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da kara a shekaran jiya Juma'a don neman a yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa na ranar 3 ga watan Nuwamba a jihar. Trump na jam'iyyar Republican ya kai ziyara Georgia a yayin da yake ci gaba da gwagwarmayar bayan zaɓe ta neman dakile nasarar da Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a jihar da kuma wasu jihohin da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe da ma ƙalubalantar sakamakon zaben ƙasar baki ɗaya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da lalubo mafita dangane da matsalar tsaro da al'ummar Najeriya ke fuskanta. Zauren taron BOA da aka saba gudanarwa a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Abuja, inda a wannan karin yayi wa taron take da kalubalen tsaro a arewacin Najeriya. An kuma samu halartar iyaye mata da shugabannin al'umma da na kungiyoyi. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Duk da ikirarin kokari da gwamnatoci a arewacin Najeriya ke cewa suna yi don kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin da suka hada da garkuwa da mutane da yaduwar makamai a halin ɗaiɗaiku da yanda ake samar wa 'yan ta'adda bayanan sirri da kuma yanda ake halin ko in kula da matsalar tuntuna ƙarama da dai sauransu, su aka fi mai da hankali akai a taron na wannan karon. Aliyu Shamaki mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa rashin ilimi da cin hanci da rashawa na taka rawa kan batun rashin tsaro a arewacin Najeriya.
Idan arewacin Najeriya yau ba ta da natijar ilimi, sai a magance a kafafen yada labaru in an bada kasafin kuɗi na ilimi wasu da suke kan manyan tebura su kwashe su saka su aljihunsu, kaje kaga an kinkishe yara a jami'o'i sai kwalin babu ilimi. Kaga ana tafiyar da rayuwa tsari da mulki da yadda yake na ilimi babu shi a cikin wannan. To an kawo barakar farko ta samun rashin tsaro a yanki. Abu na biyu shine cin hanci da rashawa. Yau ya dawo yana nema ya canza kundin mulkin tsarin tsaro da tsari irin na gidan soji da 'yan sanda. Tsaron ya dawo shi yake haifar da rashin tsaro. Dole ne gwamnati ta zamana ta toshe bakin cin hanci da rashawa a tsarin mulki. Idan an yi kasafin kuɗin akan me aka yi shi?
A nata bangaren yar gwagwarmaya da ake kira da Mama Laraba ta yi kira ga sauran mata a yankin arewa da su fito don neman mafita ga sha'anin na tsaro.
Mu jajirce mu yi hakuri da yunwa da iska da ruwa da labusha ko da zafin rana, wallahi mu fito mu nuna cewa mun bayyana ana kashe mana ƴaƴaye da mazajin aure ba. Saboda haka yayin da duk muka yi wannan shahadar muka fito, mu nuna cewa mu ba kabilu bane ko kuma bambancin addini, mu tuna cewa babu wanda bai shafe shi ba. Mu ci dan KR arewa ne, kin san cewa in bai shafe ya shafi yarki ko yanki ko wanki, aka kashe shi aka barki da ƴaƴarki kuma ga ki bace fake da yanda zaki. Sannan kasuwancin nan da ake yanzu ba wai wani abu bane na a cinye kawai a ciki. Mace ba ta da lokacin da za ta yi adashi yanzu in dai ba adashin cikin ta da ƴaƴanta ba. An bar mu rayu suna nan fetal to ya zai a ce waɗannan mutane su fi ƙarfin mu saboda Allah. Ba zai yi a dinga kashe mana ƴaƴa da iyaye maza da ƴan uwan mu ba. Sannan daga ƙarshe waɗanda suka rage ƙalilan ne suna so su fita noma, suna so su fita su je kasuwa wata ja'a, amma baki ɗaya sun fara tsorata.
Comrade Aliyu Aminu Waziri mai magana da yawun kungiyar da ke kokarin tattauna yanda za a samu mafita a Najeriya ya yi ƙari da cewar
gaskiya kalubalen tsaro da kuma mafitar ita ce yanzu muke ga mun dauko hanya domin aikin ba na gwamnati bane. Gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan al'amari ba. Dukkan jami'an tsaron nan da nake da shi a Najeriya duka ɗan arewa to in babu Buhari ya kau waye kuma zai gyara? Babu, domin mulki ya kubuce daga hannun arewacin Najeriya ko ma kudanci. Wane ne zai tunani zai gyara maka? Haka mun fito da wani tsari yanzu na bin mutanen da aka saba musu kuma suka dauki makamai. Muna kokarin tattaunawa da su dan mu samu hanyar samun zaman lafiya mai daurewa, kuma muna kira da ita kanta gwamnati ta bi wannan hanyar domin ita ce maslaha ta gaske.
Bayan nazari kan matsaloli na tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fama da shi, ya sa shugabanni na sashen Hausa na muryar Amurka da suka jagoranci taron Hajiya Madina Dauda da Grace Alheri Abdu da Nasiru Adamu El-Hakaya fitar da matsaya cewa tsaro shine kashin bayan bunƙasar tattalin arziki wanda a kullun ake kuka da tabarbarewar sa musamman a yankunan arewa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Wani sabon tsarin karɓar kuɗaɗen ƙasashen waje da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi zai taimaka wajen ɗaga darajar naira. Kawo yanzu dai kimanin dala biliyan 25 ƙasar ke samu daga kuɗaɗen da 'yan ƙasar ke aikowa da shi gida a duk shekara. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu dai matakin da gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya sanar da Godwin Emefiele na cewa duk wanda aka turo ransa da kuɗaɗen ƙasashen waje zai iya samun kuɗaɗen a bankuna. Wannan mataki dai an ɗauke shi ne domin ƙara darajar naira, wanda kuma yadda yake nema ya faɗi warwas, lamarin da har ya kai ga ana musayar dalar Amurka ɗaya da naira 500 na Najeriya. To ko menene tasirin wannan mataki da babban bankin ya dauka? Tambaya kenan da newa Dr. Dauda Mamman Kwantogora, wani masanin tattalin arziki da sakajari a Najeriya.
To a tsarin da dama asalin tsarin an yi shi ne cewa duk abin da suka aiko da shi, irin kudin da suka aiko da shi, watan kasan ita dala ta zama ma'auni ne na darajar kuɗaɗe na ƙasashen duniya. To yawancin duk abin da suke aikowa da shi yakan shigo ne akan dala. To a tsarin shine duk wanda aka aiko masako kamata yi a bashi dalar nan da aka aiko, in yaso shi zai sarrafa ta. Waye Allah yana son ne ya ajiye, zai je ajiye tari ko kuma ya je kasuwa na fage ko a banki ko kuma kasuwan bayan fage wanda hukuma ta yarda da shi zai canza wannan kudin ya amfani da shi.
To ko ina illar matakin bankin tarayyar Najeriya ka dai Dr. Dauda?
To sai aka samu yawanci bankuna sai su rika ko da wani irin kudi ne aka aiko da shi sai su yi amfani da kudin musaya wanda doka ta yanke hukunci sai su baka naira. Ma'ana duk kudin da aka aiko maka da shi komin yawan shi za su biya ka ne a naira, su kuma su rike wannan dala din. To in suka rike dalan kuma ka sani za su yi amfani da shi ta hanyoyi dai ga sunan ko su sayar ma wasu a rika shigo da kayayyakin kere-kere. To wannan rashin ba da shi a dalan da su suke rike suna yanke farashin shi suna ba wa'anda aka aiko ma, sai ya sa kaga ya rage darajar kudin kasan. Kamar yanzu yadda ake duba ita kuma dama babban banki suke da hurumin su ga cewa idan farashin kudin kasan ko kuma darajar kudin kasa wato na Najeriya naira ya fadi, to za su shigar da hanyoyi, misali su kokari su ga cewa an samu daidaito a cikin wannan kasuwanni din na musayan kudi.
Kazariya a inda 'yan Najeriya da 'yan kasuwa suka zare ido domin ganin tasirin wannan mataki da babban bankin ta dauka. Masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda na fatan ganin gwamnati ta sa ido.
To wannan kaga yana da amfani a yanzu, saboda haka sai kuma an saka ido an yi bibiya, saboda kasan irin wannan kasuwa na hada-hada na musayan kuɗi za su iya bayan lokaci kuma su hito kuma da kuma wani hanya na hikima da za su ga cewa sun nakasa wannan mataki. Amma a yanzu ana kyautata zaton cewa duk da yake ce an samu matsala na wannan cutar, kuɗaɗen ba su shigowa kamar yadda ya kamata. Amma duk da haka har yanzu akwai 'yan Najeriya a ƙasashen waje da suke turo ma 'yan uwansu kuɗaɗe wanda yake shigowa Najeriya a dala. To wannan kuma mataki da kamar yadda muka wadi inda gwamnati babban banki ta kayyade cewa yanzu duk abin da aka aiko da shi haka za a karba, zai taimaka wurin rage radadi ko kuma nauyi ko kuma a ce bukata na dala yanda wasu suke yanzu, wanda ya sa darajar kudin ya kare.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma Madina mai shanu za ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu.
kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da taruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin internet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19. Amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta internet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a yi amfani da manhajojin da kuma yanayinsu. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani, Nasir Damiya, wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske.
Na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine Zoom. Zoom application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani bishi ma ya saka tashi a yi video conferencing. Wannan Zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba. Duk lokacin da za ka video conferencing da wani ko da wasu to ba za ka iya ne ya wuce minti 45 ba. Da ya wuce minti 45 to sai mutum ya yi biya, kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum 100 ba. So ya danganta daga kowane irin services ɗin ka. So in kai matsayin ka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati, ya danganta yadda ake caji. So na biyu daga cikinsu kuma akwai Google Hangout ya daɗe ana amfani da shi a tsakanin mutum da mutum, kuma ko shi biya ake. In ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya. So na uku shine wanda Google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai, sai suka ɗaukaka shi Hangout ɗin, sai suka kawo abin da ake kira Google Meet. Google Meet shi kuma yana da abubuwa da dama da sun wuce na Hangout. So shi ma ana yin amfani da shi da kamfanin ko kuma gwamnati, mutane za su iya abin nan conferencing har ya wuce kusan minti 60, amma da ya wuce haka shi ma za ka biya. Sannan kuma akwai go to meeting shi ma yana da amfani sosai, amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi. So shi kuma mutum 10 zuwa sama za ka ga har zuwa mutum 150 suna iya meeting da shi. Shi ma yana da muhimmanci sosai, kuma yana da security. Sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na Skype kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da manhajar da ka yi magana da wani ba tare da an caje ka ba. So har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne kai ko ne da kai wanda za ka yi kana video call ko audio call, ba za a ci ka kuɗi ba. Sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business one ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da Skype, ka kira wayar wani, to shi wannan ana caji. Amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba, don bai wuce kusan $2 bisa ga wasu da suke wajen $16-15 kowane da suke caji ga wata ya bambanta. Akwai kuma Six Webex kusan masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro. So Six Webex yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada ta kuɗi da sauransu. To shi ma ana biya in za a amfani da shi, kuma akwai yanda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba. Duk waɗannan abubuwa na biya da muke magana, ana maganan hosting. In za ka biya kai kamar za ka hosting mutane, sai kai ake tsammanin ka biya. Waɗanda za su join din ka ba su ake tsammanin su biya ba. Sannan akwai Appian shi ma platform ne mai kyau, yana da manhaja sosai da har mutum 150 suna iya haɗuwa a guri. Sannan Deep Blue Button shi ma yana da muhimmanci sosai, yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa na wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki. So waɗannan su ne a takaice daga ciki. Sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba kuɗi ake caji ba, inda kana da kusan ka haɗa wayarka da duniyar gizo, wato kamar kana da internet. Kamar yanzu wanda suke amfani da Apple to suna da wanda suka yi amfani da shi first time call. Kana da wayar Apple, wani yana da wayar Apple ko kuma yana da laptop da Apple, kamar computer shi ta tafi da gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su iMac ko kuma MacBook Air da sauransu su tana iya kai amfani da wannan video conference wanda UAE da suke da Apple company da shi Apple din yayi to zaka iya amfani da FaceTime kai wadannan abubuwa yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hade masu sana'o'i kanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke sponsored amfani da wani abu su yada abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'a su ko kuma kuɗin ya ta jama'a ko kuma gwamnati ce amfani da su ta yi magana da jama'a da sauransu wannan yana da kyau mutane su amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus ba sai sun tafi office ba ba sai sun bar gida ba da zaran ana da waya ko kuma na kuma kan kwalwa ta hada da duniya ji sun tsaya ta iya waya da mutum ka gan shi ya kan ka ko ina yake cikin
to madalla a gaida Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani a nan zan da sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai ni sunana Madina Dahir mai shani a cikin shirin matasa a duniyar gizo to madalla yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Sheikh Mahuta inda yace al'ummar kasar Ghana dake shirin tunkara babban zabe muna fatan Allah ya sa ku yi zabe lafiya cikin kwanciyar hankali ko kuma hukumar zabe ku yi adalci domin kaucewa abin da kaje ya dawo shi kuma sakon Shehu Adamu Rajau yace hakika kalaman da Janar Burtai yayi cewa za a ci gaba da fuskantar ayyukan ta'addanci a Najeriya hannun da shekaru shirin masu zuwa abin damuwa ne matuƙa kuma hakan wani babban kalubale ne ga gwamnatin kasar tamu ya kamata dai ta nike tsaye domin takawa ƴan ta'adda burki sai sako daga Hajiya Gambo mamman Gustau Zaria tace hakikanin gaskiyar magana akwai buƙatar hukumomin kiwon lafiya na ƙasashen duniya su ci gaba da wayar da kan al'umma hanyoyin da ake kaucewa kamuwa da cutar corona da HIV sako na gaba ya fito daga Sani mai langelenge ya wuri da Aliyu Usman Takalafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa inda suka ce halaka mutane biyu a shirin zaben cikin gurbin kan majalisa a jihar Zamfara ko kadan bai yi dadi ba da fatan yan siyasa za su rungumi a kidan siyasar da ba gaba shi kuma sakon Muhammad Ibrahim Matina daga jihar Yobe yace Allah ya kawo mana karshen wannan kashe-kashen mutanen da basu ci ba gani ba da yake wakana a wasu sassan Najeriya. Sakonmu na gaba ya fito daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Matina a jihar Yobe. Tace ina kira ga gwamnonin jihohin arewacin kasar mu Najeriya da su gaggauta fito da wani tsari na tallafawa matasan jihohin su da jari wanda za su rungumi sana'o'in dogaro da kawunan su ko kuma su horar da su koyan sana'o'i da rage radadin fatara da talauci da matasan yankin suke ciki saboda rashin aikin yi ga matasan shine ummul aba'isi na dukkan tashi-tashin hankula da suke faruwa a arewacin Najeriya yar kayanka ba zai zama sauke mu raba ba sakonmu na karshe ya fito daga Aliko Auta Kafinta Yelwa gidan Akwati Barikin Ladi a jihar Filato yace yunkurin da ƴan majalisar Najeriya suka yi don kiran shugaba Buhari ai an dade ana ruwa ƙasa na shi niwa to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da tsaya na gabatarwa sai Leo Sahilu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC